sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu haro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne amma wannan karanta da baya ko makiri muke farin cikin saki jan ragaman shirin da wannan hasi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan taron kwanaki uku da ake gudanarwa domin farfado da tafkin Chadi sai kuma addu'o'in da aka gudanar a jihar Niger domin samun nasarar ceto ƴan matan da ci da kuma sauran na Chibok. Sai kuma mu kawo muku shirin adawar lafiya tare da baba da muke nan tare da shi yanzu haka. Sai shirin jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Mun da Baraba kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya bada umarni jiya Litinin na tsagaita wuta na sauran sa'o'i 5 a kullum daga hare-haren da Moscow take kaiwa ta sama akan ƴan tawayen Syria bisa ga dalilan jin kai domin ba fararen kaya dabar kaucewa daga wuraren da ake tashin hankali dake kusa da birnin Damascus. Ministan harkokin kasar Russia Sergei Shoigu ya ce daga yau Talata Russia za ta rika tsagaita wuta daga karfe 9 da safe zuwa karfe 2 na ranar agogon kasar da nufin kare fararen kaya. Ya ce an bude wata hanya ta musamman ta jin kai domin fararen kaya su fice daga birnin. Ya kuma ce hukumomin Syria suna rarraba takardu da cikakkun bayanai na hanyoyin ficewar. Putin ya bada umarni ne kwana biyu bayan fara aiki da shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 da dukkan wakilan majalisun sulhu na Majalisar Dinkin Duniya suka buƙaci a aiwatar a fadin kasar ta Syria. Ana ci gaba da fada a guta dake bangaren gabashin Damascus babban birnin kasar inda aka kashe sama da mutane 30 a jiya Litinin bisa ga cewar ƴan gwagwarmayan, yayin da ake ci gaba da kare da kai hare-hare ta sama da kuma tada bama-bamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewar akwai yiwuwar tattaunawa da Koriya ta Arewa amma sai an sami yanayi da ya dace, yayin da yake gargadi da cewa idan Pyongyang ba ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami ba akwai yiwuwar a yi gagarumin rasa rayuka da ba taɓa zato ko tsammani ba. Trump ya bayyana hakan ne a jiya Litinin a fadar White House yayin da yake ganawa da gwamnonin jihohin Amurka inda ya ambaci ta yi da Koriya ta Arewa ta yi kwanan baya ta bakin shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da ya ce suna so su tattauna da Amurka. Za mu ga abin da zai faru, inji shugaba Trump. Ya ce tilas ne a ɗauki mataki da zai kawar da barazanar da makaman kare dangi da Koriya ta Arewa ke yi wa Amurka da ƙawayenta. Yayin ganawa da manema labarai na fadar White House, kakakin fadar Sarah Huckabee Sanders ta ce tilas ne kawar da makaman nukiliya daga yankin Koriya ta Arewa ya zamo sakamakon duk wata tattaunawa da za a iya yi da Koriya ta Arewa. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun ce har yanzu tilas ne majalisar ta ɗauki mataki na ƙari matasan bakin haure daga maida su ƙasashensu na asali duk da ɗan ƙarin lokaci da aka samu daga kotun ƙolin Amurka wanda ta ƙi sauraren ɗaukaka ƙara da gwamnatin Trump ta yi tana ƙalubalanta hukuncin da ƙaramar kotu ta yanke na ci gaba da aiwatar da tsarin da yake ƙare waɗanda iyayensu bakin haure ne suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers. Senator Susan Collins, ‘yar jam’iyyar Republican mai wakiltar jihar Maine, ta ce za a jira a gan abin da zai faru game da ja-in-ja da ake yi a kotu a kan shawarar da shugaba Trump ya yanke na dakatar da tsarin gwamnatin Obama da ya bayar da izinin yin aiki da kuma karatu ga waɗanda iyayensa suka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, tsarin nan da ake kira DACA. babu shakka hukunci da kotu ta yanke ya rage matsin lambar da ɗan majalisa na ƙasar wato suke huskanta na ɗaukar mataki kafin cikar wa'adin ranar 5 ga watan Maris, inji Collins. Sai dai ta ce wannan bai kawar da barazanar da waɗannan matasan da ake kiransu dreamers ke huskanta ba na ta sakiyarsu zuwa ƙasashensu da iyaye da suka taho da su daga can. Alƙali a jihohin California da New York sun yanke hukuncin haramta dakatar da shirin daka wanda shugaba Trump yake barazanar kawo ƙarshen shi ranar 5 ga watan Maris. Kawo yanzu majalisa bata amince da zaudanin tsarin da zai tantance matsayin masu cin moriyar wannan shiri da daka da sauran waɗanda ke iya yin amfani da shirin ba.
Ba bayan ku kene ka muku cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka ke birnin Washington DC. Da taskar rahotannin namu da rahoton taron farfado da tafkin caji da ake yanzu haka ake gudanarwa, mataimakin shugaban kasar Najeriya ya bude ga Hassan Maina kan da karin bayani a cikin wannan rahoton.
The Lake Charles River Basin has now shrunk to
mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi Osinbajo yayin da ke bude taron kasashen duniya kan farfado da tafkin caji da za a yi kwanaki uku ana yi a nan Abuja, inda yake bayyana yadda tafkin caji ke tsotsewa da kusan kashi 90 cikin 100, kuma wannan babbar matsala ce. Babban sakataren hukumar raya kasashen tafkin caji injiniya Sanusi Imran Abdullahi ya tabo halin da kasashen tafkin caji ke ciki a halin yanzu.
Today the Lake Chad region is the largest humanitarian crisis in the world.
A yau shiyar kasashen yankin tafkin caji nake kan gaba a duniya wajen tabarbarewar ayyukan jin kai, inda ake da mutane miliyan 7 da tarzumar Boko Haram ta raba da gidajensu, tana da kalon wasu mutane miliyan 2 da kwatakwam suka dogara akan tallafi, kuma shiyar nake kan gaba wurin yawan talauci, jahilci da yawan haihuwa.
Poverty, illiteracy and birth rate.
Tafkin caji da ya ratsa kasashen Najeriya, Chadi, Niger, Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, Algeria, Sudan, Kamaru da Libya, da masana ke cewar raguwar ruwansa ya zamanto bala'i ga kasashen yankin. A cewar dan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen Afrika 7 da kuma ke da alaka da tafkin caji, wannan babban taro da ake yi ya zo kan gaba.
Wannan taro da ake yi don abu ne wanda ya jima ana kokarin jawo hankalin kasashen duniya waɗanda suke da halin da za su taimaka, don matsalar ya fi ƙarfin kasashen da abun ya shafe su kai tsaye, musamman a Najeriya a nan arewa maso gabas. Ba wani albishir da za a yi musu bayan wahalar da suka sha na Boko Haram ya wuce a sake farfado da wannan wanda a lokacin da ke girmasa zai zama ko na uku na hudu a Najeriya a duniya gaba ɗaya, ba ma a Afirka kan ita ce na biyu banda Lake Victoria. Ni na sani lokacin shekarar 35-40 da ya wuce mun je baga, daga nan baga muna ganin Lake Chad za a shiga jirgi a yi tafiya ba iyaka. To amma yanzu daga baga ɗin ba za ma ka san ma cewa akwai wani tafki ba. To aiki ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske wanda zai farfado da rayuwar miliyan na mutane. Akalla miliyan 50 miliyan in ba a fara aiki a kai ba. To ƴan kaɗan da ya saura ɗin ma wannan ɗin ma a cikin shekaru kaɗan, shekaru 10, shekaru wani abu da mana tamsan babu.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina, kuma kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Ya rika bai san rage ba mu ba kai baban mai ha na ilahiya ina ta ya na ilahiya sauka da girma. Ya rika bai san rage ba mu ba kai baban mai wa kaddara ta iya kula na lura da ba ta san warki da rana a godon ta kai baba ta kashi. Ya rika bai san rage ba mu ba kai baban mai ko ta da ka sai mu kurna e kai roya na kubta daga sai mu kuruna bai roya na roƙon ka sai mu ne ga zake ali ba he cewa don ba ne bauta ga banza ta addado ka kulla waka kali ni kai in dora amshi kai na buko to ho da hauni tilar ka kai zaman wata rana son ka kai don a yi ma gudunwa dade gare ta kone ina te ba ko dai baba ka le mudaji eh baba kan magana he na de ndo ka wanza
haka nan da yala
ba ta zake ba ga ga ji na ta ji ta kunji ne ya ka tabata inga ga ba wa de na shagali sata ya kai ba ya kadan ba sannan ya de bai amma kowa kariya kai wani goma kwero dai ka ba ta zake ba
akwai wasu lagayen fadawa sun gabe ba dai na zabe
dalantaji dala kuma di duka babu mai kyauta anine
eh gulgule da mazallako da shi da turkai
koya da oh wani da tuba
eh har rafa ba mi yaddada akwai wani dan dan take ba nan mataka azo lagi kwari ga ile
ya ta bai da kala
dire ba abu dum
ya ba
ya rika bai san sake ba
bubakar baban mai
ha nai lahiya
ina ce ya nai lahiya sauka da girma ya rika bai san sake ba bubakar baban mai
wasa dalata iya
kula na lura da ba ta sa walgi da rana
agodon ta kai
baba ta kashi ya rika bai san sake ba bubakar baban mai
kubuta da ka sai mu kurna
e kwero ya na
kubuta daga sai mu kurna
wai roya na roƙon ka sai
ne ga zake ya lika he cewa don ba ne bauta ga banza ta'adda do ka kulla waka kali ni kai in dora amshi kana bugo to go da hauni
tilar ka kai ga mun wata rana son ka kai don ai ma gudunwa dade gare ta ko ne ina te ba ko dai
baba ka
le mu da shi eh ai ba
to Allah ya ji kamar gayi dan kwaro a can jihar Niger ko addu'o'i ne mabiya addinin Kirista da Musulmi suka yi a jihar domin samun nasarar samo ƴan matan da na Chibok ga Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jihar Niger Nigeria an gudanar da wasu addu'o'i na musamman domin neman ganin an dawo da ragowar ƴan matan Chibok da kuma nagarin Dapchi da aka sace a cikin makon da ya gabata. Mahalarta taron addu'o'in dai da akasarin su suna cikin wani yanayi na bacin rai musamman game da rashin sanin makomar ƴan matan na garin Dapchi da aka bada sanarwar cewar yawan su ya kai 110. Malam Yahaya Mahmud na daya daga cikin kungiyoyin fararen hula da suka shirya taron addu'o'in.
Mun ga cewa ba abin da zamu yi illa mu yi addu'a mu roki Allah, Allah ya sa ku fito su lafiya, sannan kuma sauran yaran Chibok da suke can a garke da ƴan ta'adda, Allah ya sa a samu a kwato su.
Kamar me kuke gani game da su sake kwashe waɗannan yara na Dapchi?
Damuwar mu shine rashin kulawa da za har ga abin nan zai sake faruwa. Tunda abu ya faru da mu shekaru 3 ko 4 da suka wuce, ya zai yiwu kuma a bari irin wannan abun ya sake faruwa? Shine damuwar mu. Kuma wannan sakacin muna ga kaman daga wajen gwamnati ne, duk makarantun da suke wannan yankin ya kamata a girke su da jami'an tsaro.
Daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron.
Sunana Muhammad Saidu Etsu. Ana ankalin ba ta dauke ta ba, ya za a ce an dauki an sa ta yara shekarun baya, kuma yanzu na siyasa ya gabato kuma a sa ta yara, kuma mun san abin da wani ke so ya amfana akan abin nan ba, shi yasa muka zo mu tayar da nan mu yi adda mu gan yanda al'amarin nan zai zo ƙarshe.
Sunana Aisha Wakaso, kuma ina zama Amina, amma raina kuma ba karamin bacewa yake ba, ba farkon faruwa kenan ba, ya faru a shekara 3 da ta wuce. Lokacin ana nan ana ta ce wai ko abin na siyasa ne, gashi kuma yanzu ya ƙara faruwa.
Amma su masu aikata wannan abin menene sakonki a wurin su?
Roƙan su kawai za mu rinka yi duk wani abin da ke bata musu rai. Ai mun san su da suke wannan akwai abin da suke so, ko kuma akwai abin da ke bata musu rai, su yi hakuri. Waɗannan yaran ba su suka yi laifi ba, saboda kara bata mana ƙasa suke yi.
Okay, sunana Abubakar Mamman Muhammad. Ba gama kwato matan Chibok girls da aka kwashe kwanakin baya ba, sannan kuma a zo a can an sake kwashe mata 100 kuma? So damuwarmu yanzu nan ba komai bane. Gwamnati ya kamata gwamnati ta kai tsaye wajen da gaskiyar magana take a bita.
Taron dai ya kammala ne tare da gudanar da addu'o'i daga bangaren musulmi da kuma na Krista.
We are crying on behalf of this girl that we have adopted. Father, you know the heart of every man. These kidnappers, you know them. In Jesus.
Ya shafi, ya kari, ya mana rashe anan ya kula da hukum koyo. O ma zalika da lafiya asiri inna zalika da lafiya.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 16 ga kuma baba ya kuma kire tare da ni zai gabatar da shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kammala hiranmu da Malam Alhassan Ebala matashin nan dake fafutukar ganin an rage hatsarin mota akan hanyoyinmu wanda hakan ke yin lahani ga tattalin arzikin kasashe masu tasowa. A hirarrakin mu a baya Malam Ebala ya mana bayanai akan irin yawa hatsarin mota da ake samu akan hanyar Kaduna zuwa Kano inda yafi yawan zirga-zirga amma ya rubuce-rubuce akan ta da ma wasu hanyoyin a Najeriya ya kuma tabo batun sakaicin mahukunta da ya kamata su kula da ganin an biyewa dokokin tuki akan hanya da rashin kwarewar direbobi da tukin ganganci sai kuma batun fasinjoji da hatsarin motan yafi shafa musamman masu daukar motan haya duk bakon namu yayi tsokaci tare da bada shawara akan su ganin cewar gwamnatin tarayya ta bada kungilan gyaran hanyar Kaduna zuwa Kano Na tambayi Malam Alhassan Ebala ko yaya ji da wannan labarin sai ya ce
gaskiya nayi matukar farin ciki sosai kasancewar wato idan aka samu aka gyara waɗannan hanyoyi zai taimaka matuka wajen ganin cewar an rage yawan hadarurruka dan haka kuwa kaga ya kamata a ce kuwa an wani kan kuma su kansu direbobi wajen tabbatar da cewar sun rage gudu to muko koda an gyara hanyar misali yanzu muna murna an za a gyara hanyar idan har direbobin ko wasu daina wannan gudu fiye da kima ba har ina ba za a ci gaba da samun wato hadarurruka a hanyoyin to muko tukin danganci ma yana da yawa kamar yadda muka faɗa a baya to wannan gaskiya ko kontraji da shugaban kasa ya bayar na wannan hanyoyi abu ne mai matukar muhimmanci kuma mun yi farin ciki amma hanzari ba gudu ba shine wato mun ga gwamnatoci da yawa da suke bada kwangiloli zaka ga kwangiloli an bayar amma kuma har wannan gwamnati da shuɗe zaka samu ba a yi ba kuma idan har ba a yi a wannan gwamnati ba gwamnati mai zuwa ba ko wace gwamnati ne ta ci gaba da wato ayyukan da gwamnatin baya ta fara ba dan haka muna sa rai kuma muna fata kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya taimaka mu al'umar wannan yanki na arewa maso domin duk abin da ya shafi Kano fa ya shafi ma arewa ne gabaki daya ya taimaka wa waɗannan al'ummomin wannan yanki domin tabbatar da cewar wannan hanya an gyara ta a lokacin da yake kan mulki an tabbatar an yi ta domin ci gaba da samun bukatar tattalin arziki a jihar Kano da zarar an samu tattalin arziki ya bunƙasa a Kano ina tabbatar maka tattalin arziki ya bunƙasa ma a arewacin Najeriya baki daya domin kuwa Kano ita ce matattarar kusan dukkan wani dan arewa wanda yake ikirarin kasuwanci nan ne har ma daga kasashen waje mutane suna zuwa Kano su sai abubuwa kaga muna fata kuma muna roƙon shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa yadda aka ba da kwangilan nan ya ci gaba da bibitar al'amuran wajen ganin cewa an yi har ila yau kuma ina kira ga su manyan wato waɗanda suke rike da manyan mukamai wanda suke daga wannan jaha ta mu ko kuma jahohin da waɗannan abubuwa suka shafa musamman misali jihar Kano da jihar Jigawa da jihar Yobe ma har Bauchi din da wanki nan suke bi dai amma za su tafi ƙauyukan su ko za su tafi garuruwan su sai maka su tabbatar cewa abokin aikin su in misali minista ne ko abokin aikin ka fashula ka tabbatar kana tuna mai cewa fashula wannan kwantiraki da aka ba muna so ka taimaka a kammala mana wannan aiki zuwa lokaci kaza kuna tuntubar shi lokaci zuwa lokaci shi ma ganin cewa kai ma abokin aikin shi ne kai ma minista ne ko kuma kana rike da wani babban mukami a gwamnati sai taimaka matuƙa wajen ƙara sawa duk kamfanin da aka ba wannan kwantiraki wato kaimin cewa ina son ku gama wannan kwantiraki zuwa lokaci
kaza daga karshe ina so in ji daga gare ka cikin rubutun da kai a baya ka ba da shawarwari ta huskoki da dama ina so daga karshe hada mun waɗannan shawarwarin ta huskan fasinjoji ta huskan masu motoci ta huskan direbobi ta huskan hukumomi da ke kula da kai kawon motoci ƴan sanda da ma hukuma ko kuma da ma gwamnati gabaki daya ina son cikin ƴan mintoci kadan ka hada wannan shawarwarin ka bayar kamar yadda ka taba bayarwa a wancan rubutun da kai na baya
okay farko dai su kansu direbobi ina ba su shawara da kasancewa su rage gudu da kuma tukin ganganci akan wannan hanyoyin musamman yadda hanyoyin ba su da kyau koda kuma an gyara ina fata za su rage tukin ganganci ga hukumomin da abin ya shafa kuma muna fata za su lura da yanayin yadda abin yake janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma su taimaka su wato gaggauta ci gaba da wannan aiki ko kuma kamar yadda tunda shugaban kasa ya bada kwantiraki an tabbatar an yi wannan aiki domin kare rayuwa da dukiyoyin al'umma har ila yau kuma ga hukumomin da abin ya shafa musamman hukumar wato kare haƙƙura ta ƙasa wato road safety ina ba su shawara da gaskiya su ci gaba da sa ido musamman akan manya-manyan hanyoyin manyan hanyoyin mu nan ne ake samu haɗarruka sosai domin anan ne ake rasa rayuka a lokaci guda zaka ji an rasa rayuka mai basu dumbin yawa wanda kuma da kuma har ma dukiyoyi dan haka muna roko kuma muna fata cewar za su yi abin da ya dace su yi domin ganin cewa sun kare rayuka a harkokin tuki da kuma harkokin hanya musamman ganin cewar direbobi wasu wato su za tuki ba ba tare da lasisi ba ko dai da sauran abubuwa
A nan ne muka kammala hiranmu da Malam Alhassan Ebala matashin nan mai fafutukar ganin an rage yawan hatsarin mota a Najeriya kuma dan jarida muna godiya ga bakon namu sai kuma sabon mako za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To yanzu kuma ga Sulam Mumunu Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta zo da labarin wani gagarumin yunkurin da hukumar yaki da cin hanci halsiya ta sa gaba da nufin gurfanar da wasu gaggan mahandama da waɗanda ake zargi da cin hanci. Jaridar ta ce daga cikin dosiye 40 da hukumar ta hada sunayen 'yan kasuwa da dama sun bayyana a waɗannan takardu wasu ma 'yan adawa ne da suka canza sheka da nufin samun kariya a wajen masu mulki sai dai alamu na nunin zuwa gaban alƙali ba makawa jaridar Lanketor na cewa hukumar kula da ƙaurar jama'a ta duniya OEM reshenta a jamhuriyar Niger ya fara shan suka daga jama'ar wannan ƙasa a sakamakon lura da yadda son rai ya samu gindin zama a cibiyar hukumar mai kula da 'yanci rani a yankin Agadez Jaridar ta ce illahirin ma'aikatan OEM a Niger baki ne 'yan kasar waje, lamarin da ke ba jami'anta damar fifita 'yanci ranar da suka gano cewa sun fito ne daga kasashensu a maimakon bayar da kulawa ɗaya tilo ga kowane ɗan cirani kamar yadda dokokin aikin ceto suka yi tanadi. Jaridar Lebanon ta ruwaito cewa ƙasar Amurka na ci gaba da tallafawa jamhuriyar Nijar da kayan ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa, kamar yadda a baya-bayan nan Amurka ta damƙawa shugabannin rundunar mayakan Nijar wasu ɗakunan kwana domin sojoji a makarantar horar da jami'an tsaro da ke garin Tondibiya. Jaridar ta ƙara da cewa sama da miliyan 1000 na sefa ne Amurka ta kashe a wannan karan domin samar wa sojojin Nijar sama da 1000 ɗakunan kwana tare da tanadin tankunan ruwa da ban ɗaki irin na zamani a matsayin wani ɓangare na matakan inganta rayuwar jami'an tsaro. Mu cike sharhin da jaridar Le Horizon wacce ta bayyana cewa hukumomi a gundumar Dogon Dutse da haɗin gwiwar kwamitin dattawan karkarar Arewa sun kullo da matakan haramta facaka da dukiya a yayin bukukuwan aure a ɗaukacin garuruwan Arewa. Jaridar ta ce domin ba matasa damar samun sukunin aure tare da rage doguwar samartakar da ba ta haifar da alheri, daga yanzu an ƙayyade kuɗin auren budurwa a kan jika 300 na sefa, zawarar da bata taɓa haihuwa ba na jika 150, yayin da auren wacce ta taɓa haihuwa ke jika 100 kacal. Sannan a ɗaya ɓangare hukumomi sun soke tadodin da gidan ango ke ɗorawa iyayen amarya, kuma a cewar Le Horizon hukumomin Dogon Dutse sun tanadi hukunci ga duk wanda ya bijirewa wannan tsari na wantare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum. Suna Abubakar Muhammad Dogon Daji, Kambal Local Government, Sokoto State. Game da matan nan da ake saka, mu kullum muna korafi akan wannan abin. Bai kamata a ce koyo duk abin kowace kowace makaranta birni da kauye da ƙasa ana saka ƴan mata ba, kuma ga sojojin Najeriya.
Assalamu alaikum yana laji an ci kullu suka ta gurbe ki local government. Wato ni ina magana ne akan kwashin ilimi na jihar Yobe akan magana ƴan matan da wai ana tambayan su ya zai wani tsaro ya kamata ai wasu kursi a wurin Nigeria da fada da an kai jarumi ne yake ji garbo ƴan mata ba ba Nigeria za ka fada ba.
Assalamu alaikum sashi Hausa Radio America. Sunana dan nan Joja Kagara jihar Niger Nigeria. Munan labarin da muka ji a jihar Kaduna, gaskiya muna Allah waje da wannan abin da ya faru a jihar Kaduna akan batun jayayya gaddama ya shiga sakani a ce an kashe juna. Gaskiya wannan abin bai dace ba, ya kamata Amurka ta yi hankalin mulisa.
Mai magana Alhaji Abdulmunin Kwanni Jamfure Niger. Lalle mu Najeriya da Niger duka ɗaya ce gare mu, abin da ya shahe su kuma dole ne shi shahe mu. Amma sojojin Najeriya mu muna zargin ku bisa harkar swace-swacen ƴan mata da ke afkuwa SSN na Najeriya.
To madalla, da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma wannan karan takaice.
Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amurka da ake kiranta ACLU a takaice za ta yi ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump sabili da raba wata ƙaramin yarinya 'yar shekaru 7 'yar cirani daga Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo da mahaifiyarta. Ƙaramin yarinyar ne ta kiɗime da ake kiranta SS tana zaune ne a wajen da ake tsare mutane da ke birnin Chicago, yayin da mahaifiyarta da hankalinta ya tashi da ake kiranta Miss L tana hannun hukuma a San Diego da ke tazaran kilomita 3,200 daga inda ‘yarta take. Sun yi magana ta wayar tarho ne kadai a waɗansu lokuta.
To madalla, yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciciko har da shirin noma tushen arziki tare da Sarkin Hashin Gumel. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injinanmu Craig Bones. Ni Ladan Ibrahim yake cewa ku ni lahiya, mu kuma mu je mu kwanta. Fatan mu tashi lafiya. Da alheri.